Laisamil alim, minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Masu sauraronmu da kallonmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yin aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau da yi mana asabar ne 10 ga watan Dhulqa'ida na shekara ta 1445 bayan jira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 18 ga watan Mayu na shekara ta 2024. Kuma kamar kowane lokaci a yau muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sanu Marjali OON babban malami a sangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo akan kallon bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يوم ما سو كلموا لسورة لما أن الوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث يا تبت أشكن سير البخاري حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يكن شوا وترانا ونمتن ياتي ومائكي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصيني يا مائكين الله كريم وسيا a wata riwayar ausini wala tuksir alayya kai mun wasiya amma kada ayi da yawa wato ayi mun kadan yadda zan iya rike ta bazan manta ba. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace la taghdab kada kai fushi. Kuma ne sake maimaita tambayar sa annabi sake bashi wannan ansar la taghdab kada kai fushi. Ya sake maimaitawa har sau uku annabi yana cewa da shi la taghdab kada kai fushi. Babu shakka wannan hadisi yana daga cikin hadisai wanda suke tarbiyyantar da dan adam yadda zai yi mu'amala da wata halitta da Allah ya yi tare da shi, ita ce halittar fushi. Fushi yana daga cikin abin da Allah ya halitta dan adam da shi, kamar yadda ya halicce shi da ya ji farin ciki idan abin farin ciki ya same shi, ya ji baƙin ciki da damuwa idan abin baƙin ciki ya same shi, ya yi fushi idan an fusata shi. Kamar yadda yake da ɗabi'ar in ya buƙaci abinci ya ji yunwa, in ya ci ya sha ya ƙoshi, to haka shi ma fushi ɗaya ne daga cikin irin waɗannan zara'is, wato waɗannan ɗabi'u da Allah subhanahu wa ta'ala ya dasa a cikin ɗan adam. Don haka babu wani ɗan adam da kwata-kwata babu fushin a tare da shi, sai dai kawai kowa akwai gwargwadon yadda fushinsa yake. Kamar haƙuri ne misali da juriya, kowa da irin tashi. To haka shi ma fushi akwai wanda yana da fushi mai tsanani, akwai wanda fushinsa tsakatsaki, akwai wanda kuma fushinsa ba yi da yawa. Sannan kuma asbab abubuwan da sukan sa fushi din su ma sukan bambanta tsakanin wani da wani. Abinda zai sa wani fushi ya fusata, wani an masa ba zai fusata ba. To duk waɗannan abubuwa ne wanda suna tare da ɗabi'a ta fushi din, sai dai kawai mutane suna bambanta a tattare da su. Sannan da abinda fushin zai haifar, wato abinda zai biyo bayan fushin, akwai wanda in ya yi fushi zai iya danna fushinsa ya fi ƙarfin fushinsa, ba zai bari fushinsa ya sa shi wani abinda zai zo ya nadama ko ya dana sani ba. Akwai wanda in ya yi fushi idansa sai ya makance, saboda haka zai iya yin komai, zai ɗauki kowane irin mataki, kuma zai ansa kowane irin kira da fushin zai masa. To saboda haka shi fushi ba a cewa mutum baya fushi gaba daya. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa halittar da bai taba yi ma wani irin ta ba wajen kamala da cika. Amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi fushi idan abin da aka yi masa ya cancanci ya fushi a kansa, kuma musamman abin ya zanto ya ta'allaka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan aka taba wani abu haƙƙin Allah subhanahu wataala, to yakan nuna fushinsa a zahiri, akan kuma ga alamar fushin a tare da shi. Za ka ji sahabbai sun ce muka ga alamar fushi a fuskarsa. To kaga ashe fushi yana tare da kowane mutum, da Allah ya subhanahu wata'ala ya haditta ya sa masa wannan dabi'a ta fushi sai dai ita dabi'ar fushi kamar sauran dabi'u da yake suke tare da mutum kowa da yadda gurgurdan yadda take a jikin sa da kuma yadda yake sarrafa ta ya sarrafa ta yadda ba za ta cutar da shi ba ba za ta wuce ka'ida ba to anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya takaita ba wannan mutum nasiha domin mutumin ya ce ai masa nasiha ai masa wasiya amma a takaita masa kada a fada masa abubuwa da yawa da zai manta a fada masa wasu abubuwa wanda abu kadan wanda zai rika tunawa a wata ruwaya yana cewa ya rasulullah abun a sanar da ni abinda zan yi shiga aljanna annabi ya ce da shi kada kai fushi to a da annabi ya ce kada kai fushi kaga idan ya zama fushin dabi'a ce tattare da dan adam Allah ya halicci dan adam tare da fushi kamar da ya halicce shi ya ji yunwa ya ji kishirwa ya ji zafi ya ji sanyi ya ji wasu abubuwa da za su bujiro masa a tare da shi to annabi zai ce da shi kar kai fushi ma'ana ka daina fushi ba kwata-kwata dan wannan kamar ya umarce shi da abin da ba zai yi ba annabi baya ba wa mutum wani umarni annabi yana faɗar shari'a ne ba zai ba wa mutum umarni da ya fi ƙarfin sa ba wato ya bashi abin da ba zai yi ba ce kada kai fushi ma'ana gaba ɗaya ka daina fushi duk abin da ya same ka kawai kai dariya kai murmushi ka haɗiye kada ka kai fushi annabi zai bashi wannan umarni shi yasa malamai suka ce anan abin da ake nufi wato kada ka dakata fushinka in ka yi fushi ba ka zama da kana iya danna fushinka baka ansa kira ya kira yadda fushin zai maka shi fushi yadda mutum ya yi shi to fushin zai rika kira ya kira ka yi kaza ka dau mataki kaza ya kamata ka yi kaza bai kamata a yi maka kaza ka kyale ba wato zai yi ta kiran mutum zuwa ga wasu ayyuka zai ba shi umarni zai hana shi shi yasa a kissar annabi Musa alaihi salam lokacin da ya zo ya ga mutanensa da ya bari kafin ya je ya dawo kwana 40 har sun koma bautar dan maraki kaga a lokacin yazo ya cika da fushi kamar da Allah ce lamma raja Musa ila qaumihi ghadbana asifa ce ghadbana asifa bana ya cika da fushi to karshe da bayan abubuwan da suka biyo baya sai Allah ce walamma sakata an Musa al-ghadabu akhadha al-alwah kaga Allah ya amfani da kalmar sakata sakata shi ke mutum ya ira magana shi kamar yana nuna maka cewa shi fushi din nan kamar wani mutum ne da zai tsaya gaban kai da sa ka kai kaza kamar kaza kai kaza kai kaza to aka ci karfin sa ko aka yi nasara yayin shiru ya dai da bada umarni shi ne aka ce sakata don haka duk lokacin da mutum yayi fushi to a daidai lokacin fushin zai rika bashi dokoki zai rika bashi umarni zai rika hana shi zai rika sashi to idan ya zanto wanda yake iya mallakar kansa ne to zai danna fushin zai daina ansa kiraye kirayen fushin idan abinda zai afuwa ne zai afuwa wanda zai gintsa fushin sa ne zai gintsa fushin sa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi masu taqwa yace wal kadhibin al ghayz wal afina anil nas wal kadhibin al ghayz masu haɗe fushin su masu haɗe fushi za su yi fushin amma za su haɗe shi su gintse shi sai da ba za su sake shi bai ba su wani ya sa su yi wani abin da ba haka ya dace ba haka nan Allah ya ce wa idza ma ghadibu hum yaghfirun idan suka yi fushi su masu yin afuwa ne masu gafara ne kaga ashe ba wai fushin ne ba za su yi ba za su yi fushin amma kuma ba za su daka ta fushin ba za su yi kokari su yi wani abin da aka san fushin yake wato wani abin da yake aka san fushin ne su zinsa fushi sannan su yi afuwa ko su yi gafara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya tambaye sahabbansa cewa wa kuke ɗauka a matsayin jarumi wato ƙarfa mai abin nan wanda yake mutum mai ƙarfi a cikinku wa kuke ɗauka mafi ƙarfi a cikinku suka ce a wanda in ana kokowa da shi sai zai kai mutane ƙasa shi yake kai da mutane ba a kare shi shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su alaysa ash-shadid bis-sur'a walakin ash-shadid man yamliku nafsuhu inda al-ghadab ba wanda yake mai kayar da mutane ba da akai kokawa zai kayar da mutum ba shine mai karfi ba karfa shine wanda yake iya danna zuciyarsa ke iya danna zuciyarsa lokacin fushi saboda haka shi fushi dabi'a ce dole za a same ta amma abinda shari'a take bukata ga wanda zai yi fushi sai kokarin ya danna zuciyarsa a fushi yakan kai idan ya tsananta yakan kai mutum ga wani yanayi da har ma zai fita daga hayyacinsa hayyacin masa abubuwa waɗanda hankalce bai kamata ya yi su ba saboda shi fushi lokacin da ya taso ya dago ta a zuciya to yakan danna hankali wato hayaniyarsa takan rufe kiraye-kirayen hankali ko da hankali zai yi kira akan abu a hankali abu a natsi abu sandu-sandu to biliyar da hankalin zai dago zai rika magana da ita ba za a ji ta ba yayin da hayaniyar fushin ta rufe su lokacin ido sai ya rufe sai ya makance to shi yasa idan fushi ya kai matuƙa ya kai gaya to mutum yakan yi tasarrufin da watakila shi da kansa zai zo yana mamakin ma a ce shi yayi wannan domin yakan wuce ma matakin da zai ce ko yayi abin da zai cutar da wanda yake fushi a kansa a'a zai yi abin da zai cutar da kansa mutum yayi fushi ya kama wani abu nashi ya fasa saboda fushi ya dauki talabijin din sai kwada da kasa ya dau waya sai jifa da ita ya kama rigarsa ya haga abubuwa dai wanda a hankalce zaka ce to in yayi wannan waye cutar wanda ya fusa tashi ko kansa sai ga cewa kansa yake cutarwa a dalilin fushin to wannan fushi ya wuce munzali ya kai gaya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ta yi bamu labarin annabi Musa alaihi salam lokacin da ya dawo ya samu mutanensa sun koma bautar dan mariki fushin da ya kama shi ba kankani ba ne shi yasa Allah ya kira abin ghadbana asifa wato cike da fushi abinda zai nuna maka cewa fushin ya kai gaya ya kai matuƙa shine allunan attaura ne a hannunsa allunan attaura din nan Allah subhanahu wataala shi ya rubuta ta da hannunsa ya rubuta attaura da hannunsa a cikin wannan allunan kamar yadda Allah ce wa katabna lahu fi ahmin kulli shay wa tafsila li kulli shay Allah ya rubuta masa duka abinda ya bukata na shari'a a cikin attaura kamar da zuwa kissar wato jahiyya da suke da annabi adam ki cewa ba kai Allah subhanahu wataala ya magana da kai ya rubuta maka attaura da hannunsa ya rubuta maka attaura da hannunsa saboda ka attaura alluna ne da suke dauke da maganar Allah da hukunce-hukuncen Allah da shari'ar Allah suna hada da annabi Musa amma saboda tsananin fushi Allah ce alqal alwah sai ya jifa da alluna attaura babu shakka annabi Musa alaihi salam yana cikin hayyacinsa ba zai jifa da alluna attaura ba maganar Allah ce kamar musulmi ya riƙe qur'ani a ce yayi jifa da alqur'ani zai wahala musulmi da ya san menene alqur'ani maganar Allah a ce kuma yayi jifa da ita to dai annabin Allah kuma annabin ma cikin ulul azmi da rusul wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi ya kama kan dan uwansa ya kama gashin kan dan uwansa ya jawo shi yana jange minsa Haruna yayansa ne shine karami a bisa dabi'a karami yana girmama na kasa da shi duk da cewa annabta da manzanci annabi Musa yana sama kusan ma shi annabi Haruna ya ce albarkacin manzanci annabi Musa ne shi ya roƙa masa cewa dan uwana shi ma a sarƙa ya komu tare da shi ce babu wanda aka yi wa alfarma irin wanda annabi Musa ya yi wa ɗan uwansa Haruna alfarmar annabta to duk da wannan matsayi annabta yana sama da shi amma a girma a shekaru Haruna yana sama da shi amma saboda fushin da ya kai matuƙa sai ya zanto bai san da ya kama gemun ɗan uwansa yana jinsa yana yayi aka yi kyale su suka kama bautar dan mariki ya manta alkawarin da ya manta wasiyar da ya masa ya manta abin da ya gaya masa ya kula da su kafin dawowarsa to wanda yake nuna maka cewa fushi in ya kai wannan mataki to ya kai mataki na kororuwa wanda mutum yana fita daga hayyacinsa a lokacin da malamai suke magana akan hadisin la talaqa fi iglaq cewa babu saki a cikin fushi daga cikin maganganun da malamai suka fassara fushin sun kira fushin da cewa shine irin wannan fushin da yake kaiwa mutum gaba ɗaya ya riƙa yin wani tasarrufi wanda in yana cikin hayyacinsa ba zai yi ba ya cutar da kansa ya yaga rigarsa ya fasa abubuwan da yake nashi na amfani ya yi kaza to waɗannan wannan fushi shine aka kira shi da iglaq kalmar iglaq tana nufin rufewa wato ya rufe hankalinsa rub don haka duk kiraye-kiraye da hankalin zai yi ba zai ci ba to wannan shine wasu daga cikin malamai da suka tafi akan cewa fushi in ya kai wannan matakin shine koda an yi saki to saki baya tabbata ba kowane fushi ba game da kuce fushi mataki-mataki ne fushin da kana sane da me kake yi ba za ka yi abin da zai cuce ka ba wannan ba shine fushin da in an yi shi aka yi saki bane ba a gurin ma waɗanda suke cewa fushi a saki a fushi bai yi ba suna nufin wancan fushin dan kada wani ya zo ya dauka cewa duk wanda ya fushi ai ya saki mata shi bata saku ba in haka ne yawancin saki ma bai yi ba kenan sai yawanci sai an bata miji rai yake saki sai ya fushi yake saki sai kace to duk yawanci da ake saki ma saki bai yi ba to duk sanda kace saki bai yi ba ma'ana tana nan matar saki in yayi uku ta tafi ko yayi biyu ta je ta yi idda ta yi aure kenan ta yi aure akan aure kaga kenan ka jefa mutane cikin matsaloli masu yawa da wannan fatawar sauran ka ba kowane fushi ba ne sai fushin da ya kai mutum yana yin abin da bai san yana yi ba a hayyacinsa ba zai yi ba to wanda ya daidai da yake da mutumin da ya sha giya misali ya bugu ya yi wasu abubuwa sai bayan ya farfado ya ta sake shi ya wartsake a ce yanzu da ka tsaya kai abu kaza kai abu kaza sai ce a shi ba shi bai yi ba ita gaddama ce ka yi ya ce bai yi ba saboda a lokacin bai san ma yana yi ba yasa da Allah subhanahu wataala ya magana sallah ce ayu ladina la taqrabu as-salata wa antum sukara sai hatta ta'lamu ma taqulun hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san da kuke fada ba'ana da yaddin da mutun ya san da yake fada to hukunci yana kansa hukunci ba zai sauka daga kansa ba sai ya zanto bai san me yake fada ba to mutumin da bai san me yake fada ba to ba a dora masa hukuncin abin da ya furta a wannan lokaci to lokacin da mutun ya kai matakin da irin wannan fushi ya kai wannan mataki to a lokacin inda zai yi saki to a gurin wasu daga cikin malamai kamar Imam Ahmad da wasu su suna ganin cewa wannan saki bai tabbata ba saboda ya yi shi a cikin wani yanayin da bai ma san yayi ba wataƙila da za a ce mata za ta ce ni za ka saki ni da yanzu da muke ce shi da saki ki da bai gaddama saboda bai san yayi ba to wannan shine fushin da suke magana saboda ka shi fushi yana jawo abubuwa na matsaloli da yawa musamman ma ga wanda zai ansa gayyatar da fushi zai masa yayin da yake cikin fushi to wannan shine yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kada kai fushi ma'ana kada ka rika ansa gayyatar fushi lokacin da ya maka yi kokari ka danna fushinka ka dubi ka saurari kiraye-kirayen hankalinka ka kuma nemi tsarin Allah daga shedan domin fushi daga shedan ne shi yake ƙara rubuta wutar damuwa da baƙin ciki da hasala a cikin zuciyar ɗan adam yayin da aka yi masa wani abin da ya bata masa wata rana kamar da yake cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune su mutane su biyu rigima ta karki tsakaninsu sai su karkar sai ɗaya yake ta zagin ɗaya abin nan fuskarsa ta yi ja wuyarsa suka fito yana ta gaya wa ɗayan baƙaƙen maganganu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na san abin da idan mutumin nan ya faɗa abin da yake ji zai daina ji ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan lokacin shi dan ne yake ta masa ingiza mai kan turuwa yake ta ziga shi shi kuma yana ansa wannan kiran da shi dan yake masa to da zai nemi tsarin Allah wannan isti'aza za ta kore shi nan to zai samu abin da sai wani ya je ya samu mutumin ya ce baka ji abin da manzo Allah yake faɗa ba يأتي إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب. النبي يأتي يا سيد أبنى إنك فلا أبنى لك كي جينا نبكينتك نحوشي زيت في بركة تكتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيد وتمنى جواي أما جنون أنا اذهب ني ما هو كتيني معنى أدلو كيني كمان ما هو كتيكينا تفك بانوني يقول متمنى kuma da me suke ta mamaki ya za a yi mutum kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga ya maka ga abinda manzon Allah yake kuma kai wannan ka ba da wannan kansar kace kai ba mahaukaci bane mahaukata sune za a ga musu wannan maganar sune wanda shedadu ko aljanu suka taba kokolwar su za a nemi tsarin Allah daga shedadu a gare su shi ba mahaukaci bane sai wasu suka ce watakila munafiki ne su ce watakila kafiri suka ce watakila yana cikin jufatul arab tuban ƙauye ne wanda ba su san hukunce-hukuncen addini ba haka zai iya faɗar wannan kuma suka ce a wannan yana nuna maka yadda fushin ya kai wani mataki wato fushin ya kai masa wani matakin da har zai iya faɗar wannan magana kamar yadda muka ce annabi Musa sallallahu alaihi wasallam ya jefar da allunan at-taurat saboda bace rai to suka ce wannan yana nuna maka fushin ya kai matakin da yake na mai tsanani to da haka wasu daga cikin malamai suke cewa mutum ya yi fushi to yi kokari ya nemi tsaron Allah daga shedan in magana ake yi da shi ya faɗa a faɗa to ya yi shiru ya daina maganar akwai hadisin da yazo hadisai da suka zo cewa in yana tsaye ya zauna in yana zaune ki shingida duk da cewa hadisin bai inganta ba ta fuskar sanadi amma abinda malami suke faɗa dangane da in yana tsaye ya zauna in yana zaune ki shingida saboda abinda fushin zai tasashi yayi in yana tsaye sai abin ya fi muni yace ka auka masa ka dake shi ka sunkuce shi ka kayar da shi in a tsaye yake to wannan abin zai yiwu da wuri amma in a zaune yake to kan kare gewa abin yiwuwarsa sannan in aka shingide yake abin ya ƙara rauni matakin da fushin zai sa shi ya ɗauka mummuna to zai ƙara raunana fushin suka ce to hikimar a ce in yana tsaye ya zauna in yana kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganar fitina hadisin Abu Bakra yake cewa wanda yake zaune ya fi wanda yake tsaye a ciki ya fi wanda yake tafi wanda yake zaune ya fi wanda yake tsaye cak wanda yake kuma a kwance ya fi wanda yake zaune a cikinta saboda duk sanda kake cikin wani yanayi da za ka iya wani participate wato za ka iya wata musharaka a cikin wannan abin to abin ya fi cutar da kai fiye da idan ka rage wannan damar ta cewa ka yi musharaka a cikin abin da fushin yake gaya maka saboda haka a takaice dai hadisin yana nuna mana cewa fushi shine jima'u shar abubuwa da dama da suke faruwa fushi yana haifar da su mace-macen aure misali da wacce za ka fusata da yan ba bata mutum ya fusata to in bai dauki matakin da zai rike lazamin fushin ba a hankali sai kaga ya kai ga saki ko ita an bata mata rai kaga ta ci gaba da yin wasu abubuwan da za ta sa shi mamijin nan sai ya baci har a kai ga saki ko ita ta ce dole a sake ta tafi ta bar gidan mijin ta koma gidan iyayenta abubuwa ne wanda za ka ga cewa asalinsu daga fushi ne yake haifar da su irin fadace-fadace har a kai ga kisa ba wani lokaci rai ya baci sai ga sanda za a yi kisa ba a san abin nan ba saboda ka shi fushi yana haifar da abubuwa da dama mutum ya faɗi wata kalmar da bata dace ba mutum ya yi wani aikin da bai kamata ba shi yasa mutum ya riƙe linzamin fushinsa abu ne mai kyau kwarai da gaske shi yasa da bai ce da shi lata ba kada ka yi fushi.
Tumar Allah ya saka da alkhairi. Tambayar mu ta farko yau ta zo daga wanda yake cewa malam shin ya halatta a ciki wata gaba ta mutum wanda ba musulmi ba a saka musulmi wanda yake ba shi da lafiya ko kuma ta gawa wanda ya rasu a saka wa mai rai?
A doka ta musulunci ba halatta mutum musulmi a yanke wata gaba ta jikinsa ko yana da rai ko ba yana da rai kawai a samu wani a musulunci a ka'ida ta musulunci ba a taba gabar wani a samu wani haka kawai malamai suna fadar cewa yakan iya zama halal lokacin da abinda za a cira daga cikin musulmi a samu wani dan uwansa musulmi shi ba zai cutu ba zai kenan na biyu kuma babu wata hanyar da za a magance ba wancan cutarsa wacce za ta iya kai shi halaka babu hanyar da za a magance masa sai ta hanyar taimakon wannan ya bashi wani bangaren nasa da jikinsa in ya bashi shi ko ba zai shiga cikin wani hali ba shi ko babu hanyar da za a fitar da shi sai ta wannan sannan na uku ya zamana ana da zato mafi rinjaye akan cewa in an yi dashan zai taimaka ma wanda aka yi wa dashan ana da zato mafi rinjaye wato likitoci sun tsaya sun auna abin sun ga cewa idan aka yi masa dashan nan to za a samu zai samu waraka ko zai samu sauki to a lokacin ne ya halatta musulmi ya bada wani abu na cikinsa a samu dan uwansa musulmi wannan muna maganar musulmi da musulmi wato dole a samu waɗannan sharuɗa na farko ya zanto babu wata hanyar da za a magance wa wannan mai cutar cutarsa sai ta wannan hanyar na biyu ya zama da shi wanda za a cutar za a cira daga jikinsa ba za a jefa shi cikin matsala ba ana abinda za a ɗauka a jikinsa ba zai jefa shi cikin matsala ba zai shiga cikin wani hali ya dawo shi kuma kamar wanda shi ba yana neman a taimake shi ba na uku ya zama na ana da ƙarfin zato cewa in an yi wannan dashen za a samu waraka akalla ana da 70-75-80% na zaton abin probability na cewa in an yi abin zai yi nasara amma misali a ce ana 20-30% to kaga akwai jefa wannan cikin matsala watakila wannan kuma a zo duka biyu a rasa su ba ɗaya bai tashi ba to waɗannan sharuɗa dole a yi mura'atin su kafin a cire wata gaba ta jikin mutum musulmi a samu wani sharaɗi na hudu wanda ba faɗa ba shi ne ya zama da izininsa shi ya yadda bayan waɗancan sharuɗa sun tabbata guda uku to ya zama da izininsa ba ƙarfa-ƙarfa aka yi masa ba ba dabara aka yi masa ba ba wayo aka yi masa ba ba bukata ce ta tilasta shi ya yi haka ba kamar da zaga wasu saboda tsananin bukata an ga bukatar su sai a sai ko da su a yanke musu ko ku sun je neman magani a bisa ha'inci a cire musu wani bangare na cikin su ya zama da izinin sa da yardar sa da sanin sa idan matacce ne baya halatta a taba gawa matacce saboda shi ma matacce yana da hurmi yadda yake da hurumin sa da lokacin da yake da rai haka nan bayan mutuwar sa yana da hurumi ba a taba wani abu na jikin matacce a nufin sallallahu alaihi wasallam cewa karya kashin matacce daidai yake da karya shi yana da rai haramu ne ka kama mutum da ransa karya masa kashin sa to haka nan haramun ne ka karya wani abu na jikin sa yana matacce to shi ma zai iya halatta bisa waɗancan sharuɗa da suka gabata da izinin magadan mamacin bayan waɗancan sharuɗa sun tabbata to zama da izinin magadan mamacin a ciri wani abu nashi a sawa wanda yake mai rai idan mutum ba musulmi ba ne kafiri ne to su kafirai a dokokinsu duk ba wannan ba su ba ruwansu da magana haramci su da kansu ma sukan tsira so wannan ba shi da hurumin da shi musulmi yake da shi saboda haka in kafiri ne ya ga zai bayar wanda shi kenan za a iya karɓa ba matsala sannan kuma duk wata gaba ta jikin kafiri in ta da jikin musulmi ta zama musulmar gaba domin za ta biri sauran gangan jikinsa ne da abinda zuciyarsa ta gudurce saboda haka ko da ta fito daga wani gurɓataccen jiki ta fuskar aƙida to tana shiga cikin kuma musulmi ta zama lafiyayya ta zama kuma abin nan wacce ke tsarkakakka
to sai wani ke camalan shi da abokinsa ne suka yi neman shinkafa to sai suka samu buhu 11 shi ke tambayar shin za su fitar mata da zakka ne kafin su raba ko kuwa sai bayan su raba sannan za su fitar da zakka
za su raba ne kowa ya ga abin da ya mallaka ya kai nisabin zakka in ya kai nisabin zakka sai ya fitar masa da zakka in bai kai nisabin zakka ba to ba zai ce a hada a fitar da zakka ba shi ke raba zakka akan kowane daga cikinsu inda ake samun hadaka ta yi amfani ko ta yi tasiri wajen fitar da zakka shine dabbobi su ma sai an cika wasu sharuɗa ba haka kawai dan suna hada ba shikenan sai a yi musu kudin goro a fitar musu da zakka daya a'a sai dole ya zama na sun hada gurin kwana sun hada makiyaya sun hada mai kiwo sun hada kaza sun hada sannan ne yake la'akari da wannan a cito an tashi kallon su a kalle su a matsayin abu daya amma ban da su dukiya mutum ya hada kudin sa da wani suna kasuwanci to in lokacin zakka yi kowa zai dubi yawan kudin sa ne ya fitar masa da zakka idan cikin su so biyu daya kudin sa ya kai yawan zakka daya bai kai ba shikenan shi wanda kudin sa ya kai yawan zakka shi zai yi kudin sa zakka ban da wancan ba cewa shi ma wancan tunda yana hada da wannan sai an taba nashi a'a to haka nan kayan gona da kai noma shi ba kowa abin da ya mallaka shi zai kalla in ya kai da sabon zakka ya masa zakka bai kai da sabon zakka shi kenan
to sai mai tambayar yake jama'an mutum yake da janaba kuma tare da sallar juma'a to idan mutum zai fara yin wankan janaba ne ko kuwa zai iya hade su yayi tare
ne wankan janaba shikenan ya wadatar da shi daga na juma'a shi abin da ake bukata ranar juma'a da ya zama an yi wanka sauraka in ya zanto da janaba a jikinsa sai ya wankan janaba shikenan wannan wankan janaban daidai yake da wankan da ake so a samu ranar juma'a duk da na farilla ne ga wajaban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kala alkul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atay in ka shiga masallaci karka yi karka zauna har sai ka sallaci rak'a biyu sai kaje asuba za a yi sallar asuba kana zuwa an yi iqama sai ka shiga kai sallah raka biyu ta asuba da kai shikenan ba sai ka tashi kai waccan da nake faɗa ba domin ya gaskata akan ka cewa kai raka biyu kafin ka zauna to haka nan shi ma wanka da aka ce na juma'a idan ya fado mutum daidai lokacin wankan janaba yayi wankan janaba ya dauke masa ko waccan da ta gaba jinin al'ada daidai lokacin sai ta yi wanka ta ba ta yi wankan juma'a idan akwai bukatar wankan juma'a a tare da ita
sai ne ke tambaya cewar malam mace ce take cin amanar mijinta kuma shi bai sani ba shin ya halatta a sanar da shi ko kuwa a rabu da shi kawai tunda bai sani ba
to na farko shi wanda yake cin amanar in ra'an fahimci cewa yana yin abu ba daidai ba to kokari za a yi masa nasiha wannan haƙƙi ne na shi akan ɗan uwansa musulmi haƙƙi ne na musulmi akan musulmi ya yi masa nasiha in ya gani yana yin abin da ba daidai ba ba wai kawai a zira masa ido ba a ce shi kadai abin ya shafa a'a a gaya masa ya daina abin in wanda yake ta wato wanda yake ga abin yana faruwa ba zai iya faɗa ba saboda ko wancan din ba zai saurare shi ko su dalilai wanda za su hana shi ya faɗa to a cikin hikima yana iya nuna ma wani wanda zai iya yi masa nasiha ko da bai fito ya ce ga abin da ce amma dai wani ina ga kamar akwai wasu abubuwa da suke faruwa tare da shi wanda ba ya dace ba ya kamata a kula da shi ko a ja masa kunne ko a yi masa wani abu ya dai ba da labarin yadda zai yi a isar masa da nasiha zuwa gare shi in kamar mata ne da miji ana iya gaya mijin cewa ka sa ido akan matarka domin muna ga wasu abubuwa haka wata da ta koda ba kwaɗa mai take yi ba amma da ya ja hankalinsa cewa ya sake sa ido sosai ya jawo hankalin matarsa da sauransu wannan zai sa shi kuma ya tsaya ya rufe ciki akan abin da take amma ba za a gyara mutum ba yana yi ba daidai ba kuma a zara masa ido shi ba a hana shi ba kuma ba a biyo ta hanyar da zai hana za a dakatar da shi ba in an kai haka an ci amanarsa shi kansa mai laifin ba a sauke nauyin da yake kai kan wato ba sauke nauyinsa da yake kan ɗan uwansa da suke tare da shi ba
to sai wannan yake cewa malam menene sai yancin cewa idan ana ruwan sama ba a san ana karatun alqur'ani
to ban san inda aka samu wannan ba cewa ruwan sama yana hana karatun alqur'ani saboda me to ruwan sama albarka ce shi ba alqur'ani kuma Allah subhanahu wataala ya kira shi kitabun ne wanda yake anzalnahu mubarakan mun sauka da shi mai albarka saboda mai hanin karanta Qur'ani da girma ban dai san ma ta ina abin zai zama da matsala ba
to ne ke ce malam mace ce ta sami ciki ta hanyar bata da bata aure ba sai kuma ta rasu a wajen haihuwa shin za ta iya samun mutuwar shahada
to shi kansa cikin bana Allah da annabi bane wato bana halal bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci macen da ta yi tabbata wajen haihuwa cewa ta tana cikin ashuhada matar da matar da daga farkon siyakin hadisi ba za ka kawo cewa matar da take mai laifi ba wata je ta yi cikin shege ta mutu wajen haihuwa za ka kawo cewa mace ce wacce take matar aure kuma ta zo haihuwa ta rasu kamar yadda a cikin hadisi an faɗi sahibul gharq wanda ya mutu a cikin ruwa ko wanda gini ya ruso masa ya mutu ko wanda ciwon ciki ya kashe da an kira su shuhada wanda aka kashe su wanda suka yi shahada ba za ka ce misali barawo ya tafi ya yi sata a biyo shi ya fada ruwa ya mutu a ce ya yi shahada ba saboda ya mutu a ruwa ko ya je ya jefa kansa cikin wani abu gobara ta tashi ya je zai sata gobara ta tashi ta kone shi ya ce ya mutu shahada saboda hanyar da ya je kamar jihadi ne fi sabilillah shi wanda ya mutu a cikin jihadi yana da ladan shahada amma wanda ya shiga cikin jihadin amma ba da niyyar jihadin ba ya je da niyyar ko ya samu ganima ko a ce da shi jarumi ko abin da kuma bai mutu shahada ba ko ya mutu a irin wannan gurin haka nan matar da ta yi lalata ta yi zina har ta samu ciki wajen haihuwa ta mutu ba a cewa wannan ta yi kyakkyawar mutuwa.
To sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa dan Allah mallam menene matsayin mutuwar fujaa a musulunci kuma ya inganta cewa wanda ya mutuwar fujaa da yi kyakkyawar karshe ba?
Akwai hadisin da yake cewa موت الفجاء أخذت آسف كو أخذت آسف وتموتور فجاء متور باثتا دمكاتي تمي تتوندي كي تشكينا بشي وتكمر أبقيد سبحانه وتعالى إياي بشي دواني لك تشكين باينسا سيبيت أقا مسك أقابا بباش وتداما تيريش الله فيها أكن كلمة سنبنسبا أباش داما يتوبا ya gane kurakuran sai kafin mutuwar ta zo ta dauke shi duk bai samu wannan damar ba fuja aka karkuran sa to wucin da cikin malamai sun fassara hadisin cewa hadisin akwai magana akan ingancin sa su daga cikin malamai da sun rauna dashi daga cikin sunan Abi Dawud wasu kuma sun hassana hadisin cewa hadisi hasan ne sai dai sun ce ana nufin mutumin da rayuwarsa yayi ta ba akan bin Allah ba cikin da'ar Allah ba to sai kuma yana tsakada shirkojiya da shashanci da sabawa Allah sai mutuwa fit ta zo ta dauke shi to shine malamai suka ce to shi wannan shi yake nufi da wato damkace ta wanda yake cike da fushin sa wato bai bashi wani tazara ba da farko mutum yake rashin lafiya ana kankare masa zanubin sa rashin lafiya yana kankare zanubi duk mutumin da ya rashin lafiya to zanuban sa haka suke kakkabewa kamar ganye daga cikin bishiya to shi bai samu wannan damar ba bari a kakkabe masa laifukansa sannan kuma wanda yake mai laifi kuma Allah ya jarabe shi da rashin lafiya ya dau lokaci to galibi da mutum ya fara irin wannan rashin lafiyar sai ka kuma wurin Allah ya zo masa ya sadu da ya koma ga Allah ya waye to irin wannan za ka ga cewa yayi ta wasu abubuwa na nadama yayi ta wasu abubuwa na kyautatawa dan ya samu yafewa ta gobta wajen ubangijin sa to amma mutumin da yake cikin laifi bai baya da kyautatawa yana tsaka da laifi kawai Allah ya dauke shi to kaga wannan bai samu wannan ba amma mu'mini ne to wannan da sauri ba zai shafe shi mutum da zaman cikin shi mu'mini kullun cikin shiri yake na irin yadda sanda mutuwa za ta same shi a shirye kullum cikin biyayya yake ga Allah cikin da'a yake ga Allah ko yaushe mutuwa ta same shi to ba za ta zama masa illa ba shi sa wasu ruwaya ya zo cewa hutu ne ga mumini sannan ko bala'i ne ga wanda ba mumini ba saboda shi mumini in yayi wannan mutuwar fujaa din ya zama masa hutu bai sha wahalar kwanciya rashin lafiya ba sai an kwantar sai an tayar ta wahala da shi a shiga nan a fita nan wataƙila ba zai iya zuwa ya biya buƙatarsa ba ta ɗan adam ba a nan za a iya kudin duk bai sha wannan wahalar ba kawai cikin bacci da abin nan aka ɗauke shi to wannan ba a ce masa yayi mutuwa ta tunda cikin da'ar Allah yake kamar yadda muka fada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi wasu wanda muka fada a tambayar baya ya fadi wasu cikin mutane da aka kira su shuhada shi su wa kuke zatan shahidai ne shi wanda ya mutu wa kuke zatan mutuwar sa take shahada sabai suka ce wanda ya mutu wajen daukar kalmar Allah nabi ce to haka ne shahidai a cikin al'umma ta kanan shine ya fada shuhada khamsa ya fada al-mat'ul wanda ya mutu a annuba da al-maqtul wanda ya mutu ciwon ciki da al-ghariq wanda ya mutu a cikin ruwa ruwa ya cinye shi da sayyid al-hariq wanda ya mutu a cikin gobara da sahibul hadm wanda gini ya rubto masa ya mutu rabi ci duk waɗannan shahidai ne to kaga wanda zai mutu a ruwa wanda zai mutu a gobara da wanda zai mutu ta hanyar gini duk waɗannan kusan mutuwa fuja ce da muka ce mutuwa ta hanyar accident mutuwa ce ta bazata sai dai ka jana cewa yanzu fa muka rabu da wani yanzu fa muka kaza kaza kiyan nan muna tare da shi to kaga waɗannan annabi wa ya kira su shuhada saboda ba duk mutuwar fuja bace take zama fushi wurin fushin Allah inda haka ne to da waɗannan duk wanda zai mutu a cikin ruwa wanda zai mutu a cikin gobara wanda zai mutu a cikin rusau duk waɗannan suka yi mutuwa ne wanda suke ba tare da sun shirya mata ba kuma an ga alamun ta tare da su ba amma kuma annabi ya kira su shuhada saboda haka ba daidai bane a ce duk wanda ya mutuwar fuja yayi mummunar mutuwa ko ya mummunan karshe ya danganta da me yake idan mutum ne da an san shi da biyayya ga Allah da da'ar Ubangiji da kiyaye dokar Allah da kwatanta biyayya ga Allah da daidai gurgudu wannan hutu ne gare shi wanda kuma yana cikin sabon Allah mutuwa ta zo mu ta dauke shi to wannan shine za a ce mutuwar sa bata yi kin ba
to sai wannan take cewa mallam tambaya ta yace mace ce tana da ciki amma kuma karami ne to bata yin sallah a sai kasancewar idan tana sallar sai ta rika jin jiri ko kuma amai yana taso mata shin za ta yin sallar a zaune ne ko kuwa
duk sanda mutum ba zai iya yin wani abu da ya shafi ibadar sa ba to yakan koma zuwa gaba da wato wanda yake makofin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sallar qa'iman illam tastati fa qa'idan kai sallah a sai idan ba za ka iya ba to duk sanda mutum ba zai iya abu ba ko zai yi shi amma zai ji gata zai wahala kamar ce zai yi ta ajiri jiri zai ta daukar sa ko zai yi abai ko kaga ba zai iya ba kenan to sai wanda yake shine zai fi masa sauki shine ya zauna saboda ta zauna saboda ba ta iya tsayawa ba kamar da ta fada ko ba ta yi laifi ba sallar ta tayi
to sai nake cewa mallam shin yin basmala bayan fatiha a sallah kafin sura wajibi ne
sunna ce sunna ce mutum ya bismillah kuma zama da asirce kuma zai bayyana in mai bayyana karatu ne kuma kawai sai dai a jiya fara da alhamdulillahi rabbil alamin ita bismillah sai ya yi ta sirran wannan shi ne ya fi daidai da hadisan da suka zo a cikin babin hadisai da yawa sun zo a babin amma dai wannan shi ne magana tsakatsaki cewa yin ta sunna ne kuma sirran ta shi ya fi zama sunna saboda bayyana ta
to nake cewa da Allah mallam menene sai ya tantancewa idan mutum zai yi aure ba dole ne sai ya fada wa mahaifinsa ba har ma ake kawo maganar cewa da akwai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da ya aure bai fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da ya hadda shi yake tambayar shi kwana biyu baya da nasa shi yake cewa ai aure ne yayi inda shi mallam ya kawo wannan maganar yace idan da wanda yafi kamata a sanar shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
shi da miji a aure baya buƙatar waliyi mace ita ce ke buƙatar waliyi banki ko wanda bi izini ahlihinna aure su da izinin ahalin su wato waliyan su zaka shi wali ita mace ba ita ke aure da kanta ba waliyin ta shi ke aure da ita kaga ba za ta yi aure ba sai da izinin waliyi shi miji shine mai aure to shi wannan zai iya zuwa karɓo auren sa da kansa zai iya wakilta wanda ya ga dama karɓo auren sa bayan buƙatar waliyi saboda ka ba sharadin aure bane sai da izinin iyaye ga da na miji ba zai aure ba sai iyayen su kan izini kun ba su izini ba auren sa bai yi ba ko yayi wa Allah laifi uba da yake yin abubuwa da sai cewa za su dada da mahaifinsa ba su fusata su ba idan ya san cewa in yayi auren bai ga musu ba za su ji ba dadi to kai ya ce ba zai ga musu ba sai ya ga musu dan ya kauce wa fadawa cikin fushin su da sauran bacin ransu amma da a ce zai iga musu kuma ya auren auren sa yayi ba wai bai yi ba auren sa yayi laiya kare bai yi abin da yafi kamata yayi a lokacin da ya musu ba sai dai idan yana ganin akwai wanda zan ga iyayen nashi kuma haifarsa zai ce kai ya kara aure shi wai da san kara aure ila bukatar ta kara auren tana da tsanani a tare da shi tana da tsanani a tare da shi amma uban yana kana shi to sai ya ga cewa bari yayi in ya so ya sa abin da larabar suke cewa ya sa shi amma ba amrul waqi a riga ya faru ba yadda ya iya sai dai kawai yayi fadan shi kuma ya ba shi hakuri a wuce na to sai ya auren sa daga baya zo ga to babu na da ya aure amma da Allah kai hakuri ban ga maka ba to yayi fushin dai ya ba shi hakuri dai a wuce na to daga wannan wata wani larura ce za ta sa ya haka amma ba da larura ba to sanar da su din nan kaucewa damuwar su yana da kyau amma ba wai ya zama wajibi sai da ba yi ba an saba wa Allah ko aure ya samu matsala wacce ne ba za ta yi aure ba sai da izinin waliyanta
sai ne ke cewa a cikin littafin azkar na Imam Nawawi ya kaucewa Fudail ya ce barin yin aiki saboda mutane shi mariya ne yace kuma jama'a ya fada cikin tafsirin din sa cewa mutanen kirki sukan daina karatun alqur'ani idan suna cikin yi wani ya shigo wajen su don gudun kariya shi ne ke tambayar menene bambancin waɗannan maganganun kuma yaya zai iya gane cewa ya bar aiki kuma ya zamo biyayyai
ya dan karshe bai fahimci aikin da aka ce barin sa dan mutane ne ya bari ana da barin aikin da barin sa shine wajibi wato yin sa haramun ne to aiki ne na laifi in ka yi shi kai wa Allah laifi ka aikata haramun da babu mutane a tare da kai za ka yi amma ganin cewa ana kallon ka sai ka fasa yi to nan ka yi dan mutane ka bari dan mutane ba dan Allah ba wancan kuma ana maganar aiki ne na da'a na biyayya ga Allah subhanahu wataala kamar karatun Qur'ani kamar nafila kamar abin kana son kai abin a boye yadda mutane ba sai sun je suna cewa wane yana kaza yana kaza ba har wannan ya sa maka wani abu a ranka sabu ka jiji da kai ko wani abu kana karatun Qur'ani da ka gansa ka rufe dan ka suje su ta bada labarin sanda muka zo wajen wani wallahi karatun Qur'ani ki da sanda muka zo wajen wani su ta bada labarin abin kai kuma baka samun yabo to kaga wannan ba bari bane na wani aikin laifi su wancan ana magana barin aikin laifi shi aikin laifi idan ka bar shi dan Allah to kana nada yana mai yake cewa kamar da yake cikin hadisin Ibn Abbas man haba bi sayyati falam ya'malha kutibat lahu hasana wanda ya himmatu zai aikata mummunan abu sai bai yi ba za a rubuta masa lada ne hadisin mutane uku da suka shiga kogo kogo dutse ya zo ya rufe bakin kogon a lokacin suka ce wa junansu kowa ya tawassuli da mafi kyan aikin da ya yi dan Allah sai su tawassuli da mafi kyan aikin da ka yi dan Allah to cikin su dai sai ba da labarin wata ƴar dan uwansa ko ƴar baffansa wacce yake matukan santa ta ki yarda da shi sai da wata bukata ta matsota ta zo gurin sa neman biyan bukata shi kuma ya mata sharadi sai ya yi lalata ne ta zai biya mata bukata larurar ta sa ta yarda sai bayan sun kwanta ba abin da ya rage yayi illa ya lalata da shi da shi wanda ka ji tsoron Allah kaje tsoron wannan kalmar kaje tsoron Allah sai ta sashi ya ji ya da zuciya shi ta yi sanyi jikin sa ya sanyi ya tafi ya saukar kyale ta to shine araiki ce ya ubangiji in nayi wannan abin dan kai ka sassauta mana wannan bala'i da muke ciki kaga barin aiki yayi a lokacin ba wani aiki ba amma farko an kira shi aiki an ce kowa ya tawassuli da aikin sa saboda ka shi dai fi idan mutun ya bar shi dan Allah to shi ma ya zama aiki na dan na lada kamar mutun ya daidai yake daga mutun ya yi sallah ko ya azumi kaga aiki ne to haka nan barin sabo shi ma aiki ne to shine ake suke magana cewa ka bar wani abin da yake saban Allah ne amma ba dan Allah ba dan idan mutane to ri sunan sa shi ba ba wai suna nufin ka bar wani aikin da yake da'ar Allah ba gudun kada mutane su tafi suna ta bada labarin kai mai kaza ne mai kaza da da'ar Allah sai ka bari da ka gansu to wannan ba shine yake magana ariya ba a cikin yaron da kullum
ke sai ne shi kuma mai tambayar yake ta mallan idan mutun ya saba yin rakatan alfajiri to sai ya makara har akai sallar asuba shin zai yi ne kafin ya sallar asuba ko sai bayan ya yi sallar asuba sallan
sai ya haram shi kadai zai yi sallah riga an gama sallah sai ya fara yin rakatan alfajiri sannan sai ya sallar asuba sai dai idan ya kula cewa lokacin da ya rage ba zai isa har ya yi rakatan alfajiri ba sannan ya yi sallar asuba dan lokacin sallar asuba zai fita to sai ya fara gabatar da sallar asuba din don gudun kada ya yi ta a wajen lokacin ta
tumara lai saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan karkashin shirin namu a wannan lokaci sai kuma za ku yi aiki kuma da sakonnin tambayoyi guda cikin wannan shirin ta yi aiki da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp kan lambar 0703-360-4455 ko kuma ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin shi malami namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalil OON babban malami a sangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai da Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh